sashin Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fatan an huta lafiya. Har yanzu dai Baba Yafo makirin ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 28 ga watan Satumba shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa duk da bude damar fara campaign da hukumar zabe ta Najeriya ta yi saboda manyan ƴan takara masu tunkarin wato wannan babban zabe da ke tafe har yanzu ba su kaddamar da campaign din su ba. Haka zalika za ku ji cewa da alamu an dai fara samun daidaituwa al'amura a jihohin da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya da suka shafa magan kishin Boko Haram a baya. Kamar kowane daren Laraba, yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda ake yawan samun rushewar gine-ginen gidaje da ke sanadiyar mutuwar mutane da dama a Najeriya. Akwai kuma labaran wasanni da kasar Ghana. To amma kafin nan ga Baballe da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Cibiyar kula da guguwa ta Amurka da ke birnin Miami ta ce mahaukaciyar guguwar nan mai hadari da aka yi wa lakabi da In tana kara karfi yayin da take kusantar jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka. Masu hasashen yanayi sun ce In tana kusantar gaba Florida ta kogin Mexico tafa da iska mai gudun kilomita 250 a cikin sa'a guda. Dabda gabar da za ta zama mahaukaciyar guguwa a mataki na biyar a ma'aunin cibiyar da take tafa da iska mai karfi da kuma yiwuwar yin barna sosai. In tana nausawa arewa da saurin kilomita 17 a cikin sa'a guda yayin da guguwar take danna iskar zuwa kusan kilomita 65 daga tsakiya da kuma ruwan sama kamar da bakin kwarya da iska ya karu zuwa kilomita 280. An ga guguwar ta zara kilomita 105 a kudu maso yammacin birnin Naples na jihar Florida bayan da ta ratsa ta tsibirin yankin Florida da sanyin safiyar yau Laraba. Yau Laraba ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana damuwarta cewa Amurkawa da suke da takardun shaidar zama 'yan kasashe biyu haɗe da Rasha da alamar Rasha za ta sa su aikin soji domin su taimaka wajen yaki da Ukraine. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar ta ce Rasha na iya kin amincewa da kasancewa Amurkawa 'yan kasa biyu tare da hana su samun taimakon ofishin jakadancin Amurka da hana su fita daga Rasha kuma sanya 'yan kasa biyu din cikin aikin soja. Sanarwar ta kara da cewa tun farko ma bai kamata 'yan kasa Amurka su tafiya zuwa Rasha ba kuma duk wanda yake can yanzu ya kamata ya bar Rasha cikin hanzari yayin da ake da takaitaccen zaɓin balaguran kasuwanci. Ma'aikatar harkokin wajen ta ce jiragen sama da ke fita daga Rasha sun yi karanci sosai a halin yanzu kuma galibi ba a samu cikin lokaci kankani amma hanyoyin kan kasa na mota da bus har yanzu a buɗe suke. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Laraba kasar Ukraine ta buƙaci masu mara mata baya su bayyana wa Rasha cewa yankurinta na haɗe yankuna tarsasawa da kuma gindaye wa'adi zai kara kawo garin goyon baya ga bangaren Ukraine ne kawai a rikicin da aka soma da mamaye Ukraine da sojojin Rasha suka yi a watan Fabrairun da ya wuce. Ukraine ta yi kira ga EU, NATO da kuma kungiyar G7 da su gaggauta kara matsa ma Rasha ciki har da sanya sabbin takunkumai masu sauri da kuma kara yawan taimakon soja ga Ukraine da suka hada da samar musu da tankunan yaki, jiragen yaki, motoci masu silke da manyan bindigogin artillery masu cin dogon zango, bindigogin kakkabo jiragen sama da na makamai masu linzami, inji ma'aikatar harkokin wajen Ukraine a cikin wata sanarwa. Wannan roko ya zo ne kwana guda bayan da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya shaida wa kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya cewa dole ne kasashen duniya su mai da Rasha saniyar ware saboda zaben raba gaddama na bogi da ta gudanar a kasarsa. Jami'an Kurdawa sun ce Iran ta kaddamar da wasu sabbin hare-haren bama-bamai ta jirgi mara matuki a yau Laraba kan sansanonin kungiyar 'yan adawa ta Kurdawan Iran a arewacin Iraki a yayin da ake zanga-zangar da ta game Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Hare-haren da aka yi da sanyin safe yau Laraba sun fi auna koya, inji Soran Nuri, mamba a jam'iyyar Democratic Party na yankin Kurdistan a Iran. kungiyar da aka fi sani da KDPI, wata kungiyar 'yan adawa ce masu sassaucin ra'ayi mai dauke da makamai da aka haramta ta Iran. Kamfanin dillancin labaran IRNA na kasar Iran kuma mai yada shirye-shirye ya ce nakarun kare juyin juya halin musulunci na kasar sun kai hari kan wasu sansanonin kungiyar 'yan awari a arewacin Iraki da makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuka. An kashe mutane biyu sannan wasu bakwai sun ji rauni, a cewar Brigadier General na Kurdawa Goran Ahmed, babban hafsan tsaron farar hula a Koya. Kasar Solomon Island ta sanar da makwabtanta na yankin cewa ba za ta sanya hannu kan wata yarjejeniya tsakanin Amurka da kasashen tsibirin Pacific a babban taron koli na fadar White House na wannan makon ba. Kasar Solomon Island ta aike da takardar diplomasiya zuwa taron yankin tsibirin Pacific, inda ta sanar da cewa ba za ta sanya hannu kan sanarwar ba yayin taron kwanaki biyu da za a fara yau Laraba. Yarjejeniyar, wacce aka tsara bayan shafan makonni da dama ana tattaunawa tsakanin kasashen tsibirin Pacific da jami'ai tare da gwamnatin shugaba Joe Biden, ta shafi irin waɗannan muhimman batutuwa da suka hada da ci gaba mai ɗorewa, tunkarar sauyin yanayi, kiyaye tsaron yankin Pacific da kasuwanci. Sai dai sanarwar ta hunyara ta ce gwamnati na buƙatar ƙarin lokaci don nazarin yarjejeniyar, kuma dole ne majalisa ta duba ta.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tobadala, duk da bude damar fara kamfen da hukumar zaben Najeriya INEC ta yi, ɗan takarar manyan jam'iyyu da ke alwashin shiryawa tsaf don tunkarin zaben ba su kaddamar da kamfen ɗinsu ba, a zahirin dalilan da sun sabawa yadda aka saba gani irin salon jiran wata jam'iyya ta fara kamfen ɗinta don zama damar gano salon jam'iyyar daga abokiyar amayyanta. Ga dai Nasiru Adamu Ilhikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Yanzu a tuna a zaben 2019 APC ta caccaki dan takarar PDP a Atiku Abubakar da cewa yana son sayar da Najeriya ga abokansa, ta hanyar cewa in an zabe shi zai sayar da jarin kamfanin fetur na NNPC. A wannan karo APC na bayyana cewa tana son faɗaɗa sunayen jami'an kamfen ne ba tare da ambatar labarin fita ƙetare da dan takararta Bola Tinubu ya yi ba. Kamfen ɗin APC ta bakin jigon tafiyar Ibrahim Masari na nuna yin APC ta zarce za ta saka wa waɗanda suke mata hidima da akan sauyi ne daga yadda gwamnatin Buhari take tafiya a halin yanzu.
To ni ban ga wani abu na kace na ci ba akan wannan, yanzu iyaka dai muna yi ma kowa fatan alkhairi ko muna kyauta ma kowa zato na alkhairi, kuma insha Allah za a kafa gwamnatin da wadda kowanne wanda ya ba da gudunmawar shi da shi za a yi in Allah ya yarda.
A bangaren Atiku Abubakar na PDP, wanda yana Enugu 'yan sa'o'i gabanin sanarwar dakatar da kaddamar da kamfen ɗinsa a Abuja, ya fi mai da hankali ne wajen shawo kan 'yan yankin Ibo da tsohon mataimakin takararsa Peter Obi ya fito, kuma ya tsaya yanzu takara a jam'iyyar Labour. Hakanan don kikikaka tsakaninsa da gwamnan Rivers Nelson Wike ya karfafa hulɗa da tsohon shugaban jam'iyyar Uche Secondos don rage karfin illar da hakan zai jawo masa. Rabiu Kwankwaso na NNPP na ci gaba da taruka ne da 'yan jam'iyyarsa don ƙara karfafa tasirinta, inda har jigon Tabuba Gadima ke cewa in har Kwankwaso bai lashe zaɓe kai tsaye ba za a iya kaiwa ga zagaye na biyu. Kwankwaso dai kullum kan ce ya san ƙabli da ba'adin takarar siyasa.
Ita a siyasa mutane ba su gane ba. Yanzu ita jam'iyyar wacce na bari ita PDP, ai yanzu da baje takarda za a yi ana nema ya za a tsara tsakani da Allah a guri kaza, waye za a sa ya ciyo zaɓe. Amma ina da ake ba wani wanda yake zama kowa baya duba babban hoto da ake faɗa, kowa hoton kansa yake duba. Saboda haka babu wanda zaka je kai magana da shi. Baragada ta yi yawa, ni na tsaya zaɓe sau 16 a cikin shekara 30, na ci 13 na faɗo. Saboda haka na san inda ake cin zaɓe, na san inda ake faɗuwa zaɓe. Duk wannan baragadar da kake gani ana maganar da kansuloli da ciyamomi da tsofaffin shugaban ƙasa da sauransu, ai su ne ba matsalar.
Hukumar zaɓe ta bakin jami'ar labaru Zainab Aminu na cewa yanzu kamfen ɗin gwamnoni ne da 'yan majalisar jiha ke zuwa a watan gobe.
Shi kuma za a fara yaƙin neman zaɓen ranar 12 ga watan Oktoba, doka dokar zabe sashi na 92 sakin layi na 1 dukkan jam'iyyun siyasa ko kuma ƴan takara su kiyayi yin amfani da kalamai na batanci wanda zai iya tunzurar da wani addini ko wani sashi ko kuma wani kabila
tun zaben 2007 inda Obasanjo ya sauka dan karewar wa'adi bayan gazarce zarce karo na 3 sai a 2023 nan ne za a maimaita in Allah ya kai mu lokacin da za a yi zabe ba tare da shugaban da ke kan gado yana jerin ƴan takara ba Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Nasiru Adamali kayan da wannan rahoto da alamu dai an soma samun daidaituwar al'amura a jihohi da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya da suka fada cikin halin kakanika sakamakon rigingimin kungiyar Boko Haram wanda ya sanadiyar asarar rayukan mutane bila adadin da dukiyoyi masu dimbin yawa kane tilasta ma wasu barin gidajensu wakilinmu Haruna Dauda yana dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto
Jihar Borno yana daya daga cikin jihohin da ta yi fama da irin wannan tashin hankula da har yayin gungiyar Boko Haram su kwace fiye da kananan hukumomi 20 kafin daga bisani sojojin Najeriya su sake kwatowa yanzu haka karamar hukuma ɗaya ne ke fama da matsalan karancin tsaro duk da cewa yanzu jami'an sojin Najeriya ne ke ci sai dai mutanen gari ba su gaya sun koma wannan karamar hukuma ba a duk cikin jihohi 6 da ke ci arewa maso gabacin Najeriya jihar Borno ne ta fi fuskantar irin wannan hare-hare da kuma matsalan rashin tsaro koran bisu mili shine kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi da masarautu na jihar Borno ga kuma abin da ke cewa
a 2015 to kananan hukumomi kusan 20 suna hannun Boko Haram wanda ba wani mutumin gwamnati ya yi sai ke wajen amma yanzu da nake magana ina baka tabbaci cewa local government guda 27 nan dukka akwai mutane a cikin guda daya na guzama na local government shi ma headquarter na local government gudun Bali din shi kadai ne wanda ba mutane a ciki shi din ma sojoji ne suke aiki a kai shi yasa aka hana farin fula kar su shiga mai wa yaran nan ko za su hadu da sojojin nan sai farin fula su samu wani rauni shi yasa aka hana mutane kar su je amma yanzu haka da nake magana ni ne ma committee chairman na me da wayannan mutane lokacin da sojojin nan suka gama aikin su sun tabbatar mana cewa ba wani abu mu shiga mu zauna zamu kai mutanen mu zamu je mu zauna kuma alhamdulillah godiya da zamu yi wa Allah mutanen da muka mayar lokacin nan hukumomin su nan tunda suka je ba mu samu wani abu ko daya na bacin rai ba dama inda muke jin tsoro kaman su baga kaman su mal fatori kaman su banki kaman su ngala wayannan duk sun je sun zauna lafiya kalau suna noman su suna kasuwancin su suna harkan su na kasuwancin su ba wani masala to alhamdulillah zamu gode Allah cewa yanzu a Borno mun samu zaman lafiya
shi ma ambassador Ahmed Shehu na daya daga cikin jakadun wanzan da zaman lafiya a jihar Borno da kuma abin da ke cewa
muna so mu yi amfani da wannan dama ne mu nuna duniya cewa ba zai yiwu a ce kullum muna wannan fadan ba shekara 13 masu taimakawa sun gaji masu hakuri sun gaji mai fadan ma ya gaji lokaci ne wanda ya kamata mu duka mu taru mu zauna mu ga cewa the only way da zamu yi ending wannan abun shine mu yi hakuri da juna mu yafi juna mu zo mu zauna a ci gaba mutane suna cin gaba ana yin jirgin sama ana wani abu amma muna kakkashe kanmu a wannan karni din saboda haka ina kira da mutane da masu wanda suke jejin ma gashi ana karban ƴan uwan su su yi hakuri ba zai yi a beating expectation din su gaba daya ba amma a fara zama a jeje din yafi zama a cikin bai fi zama a cikin mutanen ba kuma jama'an da suke cikin gari su yi hakuri Allah ya rubuta wannan abin zai faru ba dadi akwai wuya amma ba abin da muke da shi option wanda yafi wannan
sakamakon saukin wannan lamari dai ana ci gaba da samun yayan gungiyar Boko Haram da ke ci gaba da mika kansu da kansu ga gwamnatoci Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoton Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar.
Thank you.
ko shakka babu haka yake. Yanzu kuma lokaci ne da Hassan Umar Tambol zai kawo mana rahoto na musamman akan yanda ake samun yawan rushewar gine-ginen gidaje da ke sanadiyar mutuwar mutane da dama a Najeriya. Bismillah Hassan.
Tun shekaru aru-aru ake samun faduwar ginoni a sassan Najeriya. A kididdigar majalisar kula da filayen ƙasa, gidaje da raye birane ta ƙasa, wato National Council for Land, Housing and Urban Development a Turanci ta nuna cewa gidaje 54 ne suka rushe a cikin shekaru hudu a sassan jihohin Najeriya, ciki har da babban birnin tarayya Abuja. Wannan faduwar ginoni yayi sanadiyar mutuwar wasu mutane da salwantar dukiyoyi. Wasu mutane da yawa na ganin cewa abin takaici ne duk da cigaban fasaha da muke da ita a fannin gine-gine da kwararrun da muke da su a Najeriya. A yayin da wasu ke zargin hukumomi da sakaci a game da zayyana ginoni, wasu kuma suna zargin masu gine-gine a game da wannan faduwar ginoni a wannan kasa tamu. Na tuntubi Adamu Abdullahi na Jami'ar Sokoto, masani a game da gine-gine, don abinda ke kawo faduwar ginoni a Najeriya.
Sunana Adamu Abdullahi, ni ina aiki a sashen estate a Jami'ar Rock Afodio, wanda ke kula da gyare-gyaren gine-gine da tsaron na jami'a.
Me yake kai masani ne ko kwararre ne ga harkar gine-gine a Najeriya? Me yake kawo faduwar ginoni a Najeriya?
To, abinda kawo faduwar ginoni in dai ba wani bala'i ne ya faru ko tsawa ko da ba, mafi yawa rashin amfani da ingantattun kayan aiki da kowane gini, musamman gidan sama, yana buƙatar na ɗaya a sa abubuwa wanda su tsayar da shi. Kamar misali, rodu-rodu akwai mai kankarin da ake so da yawan shi. Sannan wajen kwaba kankare, za a tabbatar da siminti da kankare da tsakuwa da yashi a sa shi a cikin gwargwadon da ya kamata. Sannan kuma ginin ya zamanto cewa kafin ma a yi menene irin nauyin da zai ɗauka. Don akwai ginin da misali za a yi shi don hawa ɗaya ko biyu, ko kuma an yi shi don wurin zama, to ya kamata da shi wurin mutane da yawa, to sai nauyin ya wuce mai gidarin shi ya yi gari shi, to sai yana kaya ga ruguje.
To Haji Adamu Abdullahi, wasu na ganin cewa ana samun faduwar ginoni a Najeriya ne a sakamakon rashin kwararrun wato injiniyoyi ko kuma masu zayyana gini a Najeriya. Me za ka ce game da wannan?
Matsalolin da suke shafar Najeriya shi ne na rashin araba da amana yadda ya kamata. Ya zamanto gini ya za a yi shi, dole sai kwararre ya tabbatar da ya kammala, ya yi shi bisa ka'ida kafin a biya dan kwangila. To wasu lokuta sai dan kwangila idan yana da wata alaka ta siyasa, sai a zo a ce ga yadda za a yi abu bai yi ba, kuma ko kwararren ya ce bai yi ba, sai a bayan an fi jira an yi tabbatun shi an je an biya shi kuɗi. Saboda haka shi ba zai tsaya tun da ya san cewa yana da karfin da zai iya samun kuɗin shi ko kwararren bai aminta ba. Amma in ba haka ba, kamata ya ce duk gini da su masu zayyana wato architects da injiniyoyi sai sun duba shi, sun tabbatar da cewa abin da aka tsara yadda ya kamata a gina shi da abubuwan da ya kamata a sa, an sa sun sa hannu sun ce yayi, sannan in dan kwangila ne a biya shi kuɗi. Kamar lokaci sai zan wannan ka'idoji sai a kaushe musu saboda son zuciya, saboda wani matsayi da wani yake da shi. Misali, ila dan kwangila ne mai kuɗi ya taimaka ga wata siyasa, to sai zan ba kula da ka'idojin da su kwararru suke so a bi ba.
To amma wasu na cewa kuma masana harkokin gina a Najeriya ana yan muku na goro, shi kasa ba ku fayyace gaskiya idan an kammala gini ku ce yayi ko bai ba.
Eh, to ba zan ce a'a ba, amma dai duk ba hasaru aka zama ɗaya ba, don kowace yin majmu'a ai ana samun bata gari a ko'ina. Don ko yanzu ko yan jarida ma ana samun haka nan, akwai rahoton da ke nuna ɗan jarida in ya ji wani labarin ɓatanci game da wani babban sai ya zo ya ce to ga labari kaza mun ji, in aka sallame shi su rufe shi, wannan labarin ba za a faɗe shi ba. So kowane irin nau'i na mutane a samun bata gari, amma duk ba taro aka zama da tun akwai gine-gine da yawa wanda aka yi a Najeriya. Yanzu misali gadojin da aka yi a Lagos da wanda ake Abuja da wasu dogayen gidajen sama da ake da su, ga su a nan shekara da shekaru ba su yi komai ba. So ba kowane kwararre ne zai yarda ya karbi na goro ba, ya yi kale a zo a yi aiki da bai kamata ba, wanda zai kai ga salonta rayukan mutane.
Haji Adamu Abdullahi, yanzu ina mafita ga wannan matsala ta faduwar ginoni a Najeriya?
To mafita shi ne, na farko dai duk ginin za a bi ka'idojin da ya kamata. Ka'ida ta farko shi ne ana abin da ake ma soil investigation, wato binciken yanayin ƙasa. Kafin ma fara ginin a binciki yanayin ƙasa a gabon da ta ƙunsa na ruwa da wasu sinadarai kadori da sauransu kafin mu a zayyana ginin shine matakin da ya kamata fara yi a tabbatar da ginin nan an yi shi yadda ya kamata
to ko me jama'a za su ce a game da faduwar ginoni ga wasu mazauna jihar Oyo Najeriya
sunana Musa to faduwar ginoni abin da yake kawo matsalolin faduwar ginoni gine bakin hanyar ruwa kuma akwai wani lokaci da yake idan ruwa ne mai hanyar shi to dole bai wuce kuma wuri da yake kamata bai kamata ya gine ba muna neman gwamnati dan za a yi ba mutane takardu ko za a ba mutane izini a dena ba su izini da za su dinga gina ruwa a gidaje inda ruwa zai musu illa ko bakin ruwa ko bakin rafi saboda me yana cuta al'umma kuma yana kashe mutane da yawa da dama
ka taba zuwa inda wata gine ta fadi
to muna da jin labarai irin Lagos da wasu wurare da yake zaje wajaje kasashen ruwa ne da bai kamata kuma ana gine yanda bai kamata a yi gine ba saboda haka wani abun wani zumun ko mu ce laifin gwamnati ko laifin masu gidajen ne to Allah shi kare su amma ya kamata mutane su dinga kiyayewa saboda rayuwa
sunana Mallam Abubakar ka taba jin labarin wata gine da ta fadi a nan Najeriya
kore ina samun labarai wurare da ginoni suke rushewa sosai wasu ma za ka ga har da mutuwar jama'a da sauransu haka to amma gaskiya kusan laifin ni ina ganin kusan cewa rashin tsawatawa na gwamnati ne saboda idan ka tashi injina ya kamata a ce ka bi wasu ka'idodi to amma gwamnatin ba ta kokari wajen yunkurin cewa an tabbatar da mutum ya bi ka'idodin
amma wasu na zargin masana aikin gina da zaine-zaine da cewa su suke da laifi domin ba su tsayawa kai da fata cewa su an yi amfani da ingantattun kayan aiki kafin a aza gina
eh to wannan gaskiya ne to amma dai babban laifin shine in an yi ginin inda ya dace in wannan ya zo sai mu dauki wani abu ne wanda yake kaddara ce
ka taba ziyartar inda wata gina ta fadi
kwarai na sha zuwa akwai ma inda muka je hadda mutane sun mutu sosai da kan kananan yara sosai
to ya kaji a lokacin da kaga wannan gini ya fadi mutane sun mutu
ka wallahi ba dadi sosai saboda dole ne kai kuka ka kuma tausaya ma al'ummar da abin ya shafa
Alhaji Kabiru Cece
ka taba zuwa inda wata gina ta fadi a Najeriya ko ka taba jin faduwar ginoni a Najeriya
gaskiya ni ban taba zuwa inda gina ne suka fadi ba amma ina jin labarin gina ne da kasar Yarbawa da kasar Inyamura da kasar Hausa wani a ce sun kashe mutane wasu kuma ba su kashe mutane ba sun jakata da yawa
to kawai ake kallon bala'in faduwar gina
to bala'in faduwar bayan lokaci ne kuma alloba ce amma kuma akwai laifin wajen masu ginin nan da kuma injiniyoyin da suke gina
to menene laifin masu gina
laifin masu gini ba su yin abin da ya kamata su sa rodi da siminti da ya kamata su sa mai inganci ba su yi komai su ake ayi da wurwura kare
to kai da a ce ka bada sako ga masu yin gini me za ka gaya musu
to abin da zan ce musu su wa girman Allah su tausaya ma jama'a su ringa yin gini mai kyau wanda shekara da shekaru ba abin da zai same shi
sunana Maimuna
me za ki ce game da faduwar ginoni a Najeriya
faduwar ginoni yana kawo mana ta'annasi sannan yana kashe ƴaƴan jama'a saboda amma ni ina gani a faduwar ginonin nan laihin hukuma ne saboda in an sa gina ya kamata hukuman gina ta zo ta duba ta ga wannan ginin yayi ko bai
amma su jami'an gwamnati masu kula da ginoni suna cewa suna ba da umarni irin kayayyakin aikin da ya kamata a yi amfani da su masu ginonin ne ba su yi
aikin Najeriya ne mutum ko ya yi laifi bai amsa laifi ne amma ya kamata a yi suna ba da kayan da ya kamata isasshe na gina su je su tabbatar da cewa kayan nan an sa shi wajen ginan nan saboda gudun abin da zai faru baya
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to ga da Malam Hassan yanzu kuma ga Ridwan da labaran wasanni
wasanni a takaice
ta ake ya nuna cewar ba mu dan wasan da zai samu tabbacin koma wasa a sabon Black Stars in Ghana. Kwanan baya ne Black Stars ta yi marhaban Lale da tarin ɗan wasan kwallo ɗin da sun ka canja sheka bayan sun wakilci wasu ƙasashe a gurbin wasannin matasa. Kare Clamte Mohammed Salis da Inaki Williams ne sun ka iso baya-bayan nan zuwa ƙasar ta Afirka ta yamma kuma sun ka yi wasansu na farko a wasan sada zumunci tsakanin Ghana da Brazil inda Ghana ta fadi da ci 3 da nema bayan haka ne Otto Addo yayi kashedi din ga sabbin ƴan wasan akra hasafokun din Premier League Ghana ta tabbatar da sallaman coachin ta Samuel Boidu da mataimakin sa a ranar 27 ga watan Satumba shekara ta 2022 klubin ta sallami coach Samuel Boidu tare da mataimakin sa Hamza Mohammed da Eric Amponsa in ji wani jawabi daga klubin na da ra'ayin cewar
akwai bukatar sabuwar manufa da karfi domin tabbatar da samun cimma fadaddiyar kudurin klubin kuma tana jin lokaci na wannan sabuwar manufa ne yanzu hukuma da manejoji na klubin na gode wa Samuel Boydu da mataimakinsa daga dambawar su ga tarihi da zai ci gaba da kasancewa tare da su klubin na sanya musu fatar alheri a duk inda za su kama aiki nan gaba kungiyar Black Stars in Ghana ta kammala wasannin ta nasara zumunci na kasa da kasa da nasara akan Nicaragua a jiya talata 27 ga watan Satumba shekara ta 2022 Ghana ta yi nasara da ci 1 da nema a Estadio Francisco Altes Carrasco de a kasar Spain wannan nasara ta kawo ƙarshen wasanni hudu babu ci yayin da suke kyautata zaton komai zai yi kyau kan gasar cin kofin duniya a kasar Qatar coaching team Black Stars in Ghana Otto Addo ya ce yayi imani da wasannin sada zumunci bi da Brazil da kuma Nicaragua kungiyarsa ta shirya wa gasar cin kofin duniya na shekara 2022 Brazil ta yi nasara akan Ghana da ci 3 da nema a wannan wasan sada zumunci a ranar Juma'a Black Stars ta yunkuru ta nemi fansa akan Nicaragua inda ta yi nasara da ci 1 da nema ko da yake da yawa magoya bayan Black Stars din ba su yi farin ciki da wasan su ba coach Otto Addo ya ce kungiyar ta shirya tsamtsafuwar gasar ya ce mun kai ne kuma mun isa kuma mun cancanci ne shi yasa muka samu gurbin shiga gasar da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin Radwan Allah Muktar Abbas sashin Kausa na muryar Amurka Accra Ghana
to madalla a gaishe ka da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
Jar kula da guguwa ta Amurka da ke birnin Miami ta ce mahaukaciyar guguwar nan mai hadari da aka yi wa lakabi da Ian tana kara karfi yayin da take kusantar jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka masu hasashen yanayi sun ce in tana kusantar gaba Florida ta kogin Mexico ta fada iska mai gudun kilomita 250 a cikin sa'a guda dab da gabar da za ta zama mahaukaciyar guguwa a mataki na 5 a ma'aunin cibiyar da take tafa da iska mai karfi da kuma yiwuwar yin barna sosai yau Laraba mai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana damuwarta cewa Amurkawa da suke da takardun shaidar zama yan kasashe biyu hada da Rasha da alamar Rasha za ta sa su aikin soji domin su taimaka wajen yaki da Ukraine a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar ta ce Rasha na iya kin amincewa da kasancewa Amurkawa yan kasa biyu tare da hana su samun taimakon ofishin jakadancin Amurka da hana su fita daga Rasha kuma sanya 'yan kasa biyu din cikin aikin soja. Yau Laraba kasar Ukraine ta bugaci masu mara mata baya su bayyana wa Rasha cewa yankurinta na haɗe yankuna tarsasawa da kuma gindaya wa'adi zai ƙara kawo ƙarin goyon baya ga ɓangaren Ukraine ne kawai a rikicin da aka soma da mamaye Ukraine da sojojin Rasha suka yi a watan Fabrairun da ya wuce. Ukraine ta yi kira ga EU, NATO da kuma kungiyar G7 da su gaggauta kara matsa ma Rasha, ciki har da sanya sabbin takunkumai masu tsauri da kuma kara yawan taimakon soja ga Ukraine. Jami'an Kurdawa sun ce Iran ta kaddamar da wasu sabbin hare-haren bama-bamai ta jirgi mara matuki a yau Laraba kan sansanonin kungiyar 'yan adawa ta Kurdawan Iran a arewacin Iraki. A yayin da ake zanga-zangar da ta game jamhuriyar musulunci ta Iran.
To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe za ku ji abokan aikinmu idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham da ta hada ta kuma bada umarni da ma injiniyarmu na wannan dare Mr. Sadrak. Baba ya ko makiri ne daga nan muryar Amurka nake muku sallama mu kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin sun ma amin salamu alaikum.